sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Babaya kuma Kiri. Kungiyoyin 'yan raji na ƙasar Iran sun faɗa a kafafen sadarwa na zamani cewa dubban mutane ne suka shiga zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a titunan biranen lardunan Sistan da Balochistan da ke kudancin ƙasar Iran a jiya Juma'a, da ma babban birnin lardin Zahidan. Wani hoton bidiyo da aka kafe a kan Twitter da kafar zamani ya nuna gagarumin taron masu tattaki a kan titunan Zahidan. Sashen Fashion na muryar Amurka ya rawaito cewa dubban masu tattaki a jiya Juma'a sun yi tawakin sukar gwamnati. A kan shafinta na yanar gizo da Twitter, kungiyar People's Mujahideen ta ƙasar Iran ta kafe wani bidiyo kana ta rawaito cewa a jiya Juma'a an kuma gudanar da zanga-zanga a birnin Galikesh a lardin Golestan da ke arewa. Haka zalika aka gudanar da tattaki a Sanadaj, babban birnin lardin Kurdistan. A jiya Juma'a kuma cibiyar kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na Iran da ke zaune a birnin New York ta ce sojojin jamhuriyar musuluncin sun kama likitoci da ma'aikatan lafiya da dama, suna tsare su, suna azabtar da su, kuma suna kashe su saboda suna jinyar masu zanga-zangar da suka samu rauni. A jiya Juma'a ƙasar China ta yi watsi da ƙudurin Majalisar Wakilan Amurka na yin Allah wadai da Beijing akan wani balan-balan leƙin asiri da ake zargi na China ne da aka harbo shi a saman ruwan Amurka a matsayin katsalandan siyasa ne kawai da kuma son burgewa. China ta bayyana ƙarara rashin amincewarta da kuma adawarta ga wannan matakin, inji kakakin ma'aikatar harkokin waje Mao Ning a jawabin wuni. Wannan kudirin da ya samu amincewar bai daya a ranar Alhamis ya yitar da yunkurin keta yaucin Amurka da kuma yunkurin yaudaran kasashen duniya ta hanyar shirya ƙarya game da gangaminta na tattara bayanan sirri. Yan Republican sun cece gwamnatin Biden da rashin harbo balan-balan a cikin gaggawa, amma duk da haka baki daya 'yan majalisar sun kada ƙuri'an amincewa. Sai dai China ta hakikance cewa balan-balan ne na farin hula mai binciken yanayi da aka fasa shi, amma dai bata nuna wadda ke mallakarsa ba ko kuma ta yi ƙarin bayani. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadar White House ta sanar a jiya Juma'a cewa shugaban Amurka Joe Biden zai je ƙasar Poland a ranar 20 ga watan Fabrairu domin ganawa da shugaban Poland Andrzej Duda da kuma ƙawayen Amurka a gabashin Turai. Ziyarar da ke zuwa lokaci kalilan kafin cika shekara guda da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu tana bayyana ƙarara cewa Amurka na tare da Ukraine a duk lokaci, inji John Kirby, kakakin fadar White House a kan sha'anin tsaron ƙasa. Sanarwar na zuwa ne bayan mummunan hare-hare da Rasha ta kai da safiyar jiya Juma'a a ƙasar Ukraine. Munanan ɓarin wutar na auna fararen hula da mazaunin fararen hula, kana ya haddasa sabon katsewar wutar lantarki. A cewar wakilin muryar Amurka Anna Shenikova, wanda a halin yanzu take a can birnin Kyiv, ministan makamashi Heman Halushinikov ya tabbatar da an kai hare-hare a kan na'urar samar da wutar lantarki da manyan injunan kai wuta a yankuna shida na ƙasar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira munanan hare-hare na Rasha da ƙalubale ga kungiyar tsaron NATO da kuma tsaron bai ɗaya. Wannan ta'addanci ne da za a iya dakatarwa, kuma dole ne a dakatar da shi, a wani jawabinsa na faifan bidiyo. Yiwuwar kubutar da raguwar mutane da suka makale a cikin buraguzai a Turkiya da Siriya biyo bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.8 da wata girgizar mai maki 7.5 na cin tura, amma a jiya Juma'a an ceto mutane da dama daga lardin Hataya na kudancin Turkiya da ya lalace, ciki har da wata mace da 'yarta mai watanni 6 da haihuwa. Jama'ai sun ce adadin mutane da suka mutu daga waɗannan munanan girgizar ƙasa da suka afkawa yankin kan iyakokin Turkiya da Siriya ya haura 22,000.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu leka shiyar arewa maso gabashin Najeriya ne don duba halin da ake ciki dangane da rikicin Boko Haram da yake cinyewa. To madalla, a yau mun zanta ne da ɗaya daga cikin manyan kwamandojin da suka kafa kungiyar civilian JTF, wacce ke marawa jami'an tsaro domin shawo kan aika-aika irin na 'yan Boko Haram a wannan yanki. Mun samu tattaunawa da Abba Aji Kalli, wanda ake kira Elda, wanda muka taɓa batutuwa daban-daban dangane da wannan rikici, ciki har da batun yiwuwar ɗauko sojojin haya domin marawa Dakarun Najeriya don gaggauta kawo wannan rikici da ya ɗauki shekara da shekaru ana gwabzawa, da kuma irin rawar da dakarun ruwan Najeriya ke takawa musamman a yankin tafkin Chadi domin hana 'yan Boko Haram din sakat ta cikin ruwa. Amma da farko, Abba Aji Kalli wato Elda ya taɓo yadda aka yi suka kafa ƙungiyar civilian JTF.
Mu muka fara ta kuma na kai daga commander na unit sector 5 har na kai matsayin set coordinator na civilian JTF.
Idan muka duba wannan tarzoma da ya faru a yankin arewa maso gabas, wanda baya ya mamaye lecture gaba daya, ya girman wani matsala ke?
Eto, ka san manyan mu sun fada in gobara ta tashi, gobaran da ruwa kwab ɗaya zai kashe shi, in ba ku ɗauki mataki a wannan lokacin kun kashe ba, to fire brigade 10 ba zai kashe wannan gobaran ba. Shi ne abin da ta sa ya same mu. To akwai sakacin hukuma lokacin da aka fara wannan abin, da hukuma sun tsaya da kafafuwansu da ba mu kai zuwa waraka ba. Shi ne matsalan.
Yanzu a tunaninka, kana ga an samu nasara ko ana kan samun nasara ko kuma ana samun koma baya ne?
Ato, in an zo na an duba shekarun baya, in kuma aka duba halin da muke ciki yanzu, ai sai mun yi kan mu adalci, mu faɗa gaske, gwamnati ta yi ne ko ta gaza? To mun da muka fito a jihar Borno, a yanayin inda muka tsinci kanmu a ciki, a halin da muke ciki yanzu, gwamnati ta yi rawan gani kuma mun yi nasara.
A baya wasu na ganin cewar shekara kusan 12 yanzu ya kuma dace gaba ɗaya yakin nan ya zama tarihi. To amma tun da hakan bai samu ba, akwai wanda suke tunanin ya kamata a ɗauko sojojin haya a kawo Borno da arewa maso gabas domin a yi wannan yakin. Me ra'ayinka kan wannan?
Sojojin haya kuma? Ina sojojinmu suka tafi?
Kudin kuma akwai kalubale ne a wasu wurare na jihar Borno da kuma arewa maso gabas gaba ɗaya.
Kudin da aka ɗauki za a ɗauki sojojin haya ɗin a sa a cikin sojojinmu mana? Kai malam bari ga gaskiya magana kaje, kar a ga laifin soja. Billahi la ilaha illa huwa, duk fitnar da muke cikin 'yan siyasa suka da sa mana wannan abin. Yau in sun ce ba sa so wannan abin, wallahi gobe zai kare. Tun abin na kansu suke wannan abin. In ba za su yi abin da su ba soja fili mana su gani, ko abin zai kare ko ba zai kare ba. A cire siyasa cikin wannan abin, rayukan mutane ne ba yake tafiya. A cire siyasa a ciki.
Kai kenan yanzu baka goyon bayan ɗaukar sojojin haya?
Don me za ka ɗauki sojojin haya?
Saboda a kawo ƙarshen yakin da gaggawa.
Mu ba za mu iya ga karasawa. Ina so ka bari mu da kai baya, da in wani tarzoma ya tashi a kasashen Afirka, Najeriya take kai sojojinta ta samo ta kashe kuɗinta ta kashe resources nata a wajen, ta kawo zaman lafiya kuma a komo gida, ba nasara. Sai ka tambaye kanka me yake faruwa? Siyasa da a ciki kuma siyasa na kasan waje ne a ciki, wanda shugabanninmu in ba tare da wayannan munafike na kasashen wajen nan ba, ba za su yi su rayu ba, su suka da saba cikin wannan fitina.
To yanzu bari mu dawo mu magana akan sha'anin tsaro na ruwa. kamar da farko wani kalubale ake samu musamman a wannan yakin musamman ta wurin da ya jibanci waɗannan bangaren roro din.
A to yanzu ka san kowa kawai hankalinsu akan sojoji 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 ne. In fact wajen da muke da ruwa din ba inda ba ruwan ba yafi shi yawa. So amma kuma ruwan da muke da shi mun hada makota da Chad, Niger, Cameroon. Sojan jirgin ruwa sun yi kokari don ai in babu sojan jirgin ruwa sojan kasa ma ba zai je wannan wajen ba. Sojan kaja ne ba zai je kamaka subirin kan ruwa ba.
Yanzu ina son a gaya min wannan matsalan aka samu a baya kafin a kawo sojojin ruwa da kuma bayan an kawo su kuma aka samu solution.
Matsalan da muka samu da fari kasashe da suke makota da mu akwai munafurci a zuciyarsu don yawancin ruwan yana ta wajensu ne ba ta wajenmu ba. Kaga in mu mutanen mu sun samu sun kawar da wannan wajen din na can din ba kawar ba ba zai yiwu ba. Amma da dodo ya koma kansu suka fara taba su sai suka fara kawo haɗin kai. To yanzu da sojojin ruwan namu da nasu sun hadu ana yi kai bari ga maka wani abu ma aka ji don sojojin ruwan yanzu haka suna amfani da matasa a wannan wajen an ba su kwale-kwale da abin nan masu da kansu matasa suna patrolin wannan wajen. So kaga wannan maci gaba ne.
Mun ji kamar da su yan Boko Haram in suka yi aika-aika ko kuma suka saci mutane ko abubuwa kan nan suka yi amfani ta ruwan ne su gudu shiga wasu wurare kan nan a baya. Yanzu me ake ciki?
To a yanzu din ma akwai suburin-suburin da take kan ruwa ta gefen Najeriya wanda yaran nan suna ciki. To alhamdulillah yanzu da fitowan da aka hada sojojin haɗin kai na kasashen na Lechat alhamdulillah abin shi komanda Major General Ibrahim Khalifa Ibrahim da shine GOC 7 division na operation haɗin kai. To yanzu shine komandan a can da shi tata komanda wanda mai barin gado yanzu wanda aka dauke ga Major General Chris Garba Musa dama sun son juna kuma irin aikin da suka yi ba karami bane. An samu ci gaba sosai a yanzu haka ai abubuwan yana raguwa ka san in shi abu za kai ka faɗa gaskiya mu yi akan mu'adalci in suna yi za mu ce suna yi wallahi ba sa yi za mu fita mu ce ba da ba mu ji tsoro ba za mu faɗa ba sa yi din.
Idan muka duba irin barazanar tsaro da kungiyar Boko Haram ta muku a jihar Borno da Arewa maso gabas a baya da kuma halin da ake ciki a yanzu idan aka ce kai waiwaye domin kai shari'a kan halin da aka ciki yanzu me zaka ce?
Ah to ai yanzu alhamdulillah tunda zan shiga ɗakin nan in kwanta in yi bacci da na isa ka zuba abinci kana ci kana yanzu ne zaka gudu ta ina zaka yi zaka fita masallaci zaka ce yanzu ne ta ina zaka yi yanzu sai in yi tafiya na ko ta ina ba abin da zai faru da ni zan shiga in kwanta in yi bacci. To sai mu ce alhamdulillah mun gode wa Allah tunda yanzu har wani sadakar gamon a jihar Borno zaka tafi ba escort. To alhamdulillah da ka isa da ai kofa guda ɗaya ne a Maiduguri hanyar Kano Maiduguri road ne kawai ba wani kofa ai duk a rife take. To yanzu ana tafiya. To alhamdulillah.
To dazo cikin jawabin ka na turanci ka taɓo bayanai akan marayun da ake bari har ma ka faɗa yawan su da kake kana ganin kana fargaban nan gaban bai wani ba kai ba zai iya zama wani abu daban kamar zaka dan maimaita wani abin da kai turanci kamar da Hausa.
Eh to shi alhamdulillah wannan da abin da nake gaya maka tun lokacin His Excellency Senator Kashim Shettima yana gwamna muke da wannan adadin da na gaya maka dubu sama da dubu 45 marayu wanda ba uwa ba uwa. To shin gwamnatin Borno tana iya kokarinta ita gwamnatin tarayya menene ta shirya a wayannan marayun shi da kullum ne nake faɗa da babban murya shi gwamnatin tarayyan wani ne me take yi ta taimaka a gwamnatin Borno. Da gwamnatin Borno yanzu abu ya yi mishi yawa gaskiya ba Professor Bagana Umar Azulum irin ma da wayannan da yake kansa wallahi in ka dora wayansu gwamnoni za su ce ba su san wannan kujerar shine gine-ginen local government shine rufe IDP shi yake kai musu abinci shi yake dauke su ya kai su yanzu a Borno almost IDP duka an rufe an mai da mutane garuruwansu.
To kai takamaime menene fargabanka akan marayun nan?
Fargabana in ba a kula da su ba, ba sai mun bada gwamnati ba, masu hannu da shuni ma ya kamata su shigo. Kana kai yaronka makaranta, ka ba yaronka mota babba yana jiya, su suna buga ball a hanya suna yawo, sun rasa iyaye, sun rasa kulan iyaye, ba wanda ya tausaya musu. To fa yaron nan suka gaba ba zuciyarsu ya riga ya zama dutse, ba tausaya zuciyarsu. To wallahi tallahi ba hakara ba. Allah kare kawo mana wannan abin, wallahi za mu su cika mu fere halin da muka shiga na Boko Haram. Dan imani da guda zuciyarsu, ba kawo su ciki ba, ba nuna musu tarbiya ba, ba kula da su ba. Saboda haka jama'a ma su tashi su tallafa, kuma muna kira da babban murya gwamnatin tarayya ta samo wani hanya da za ta yi ta taimaka a gwamnatin Borno a wannan fannin a tallafa wa wannan marayu.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin shi bakon namu wato Abba Aji Kalli wanda ake kira Elda, da kuma Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti, sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Tuwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
To jama'a barkanmu da warhaka, a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari, shirin da ke zaman na haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da ɗan gari dai shiri ne da ke bibiyar tarihin sassalar kafuwar ƙananan garuruwa a ƙasar Hausa, wanda ni Adamu Ibrahim Dabo Dawakin Tofa zan gabatar muku. To madalla, shirin da ɗan gari dai a yau ya leƙa ne garin Tattarawa, mai nisan kimanin kilomita 3 daga babban titin Kano zuwa Katsina, a tsakanin garin Kwa da kuma garin Dungurawa, duka a yankin ƙaramar hukumar ta Dawakin Tofa. Garin Tattarawa dai mai taken tattara dangi garin Ba'awa, usulinsa garin Hausawa ne, kafin daga bisani Fulani suka mamaye garin, kamar yadda sarkin Fulani kuma daga cin garin ya shaida min.
To sunana injiniya Ali Abdullahi, kuma ni ne sarkin Fulani Tattarawa, wato ko daga jin wannan gari na Tattarawa dake cikin ƙaramar hukumar Dawakin Tofa jihar Kano. Wannan gari ya samo asali ne tun daga Hausawa wanda suka kafa wannan garuruwa da suka hada hada Kano da su ga to kusan lokaci guda ita ma wannan garin Tattarawa aka kafata gabanin jihadin Sheikh Usmanu da kamar shekara kusan 100 su kakannin Fulani da suka zo wannan gari na Tattarawa ta kau wanda ake musu lakabi da Ba'awa daga kasar Adama ta yanzu a lokacin ana ce mata Fombina ko Yola. Akwai shi kakanmu ana ce masa Ardo Aliyu Abi, ya fara tasowa ya zo ya zauna a wannan gari na Tattarawa kimanin 1700 da yan kai kaɗan wanda ba su kai 20 ba, kaga gabanin haihuwar Sheikh Usmanu ma kenan, domin da shi da ɗansa Artajara duk sarakunan haɗe ne suka ba su wannan sarauta kafin ma bayyana Shehu kenan, kafin ma bayyana jihadi. To daga baya kuma ɗan uwansa Ahmadu Jan Dauro, to shi ma ya zo ya joinin ɗin ɗan uwansa a wannan gari na Tattarawa. Akwai ɗansa da ya haifa ana ce masa Liman Malam Yati, wanda bayan rasuwarsa shi ne ya gaje shi shi ne limamin Tattarawa. Shi kuma da Aliyu Abi da ya rasu, ɗansa Adamu Jara ya gaje shi shi ne Arko Adamu Jara. To suna nan da ƴaƴansu da zuriyarsu da dabbobinsu da bayansu duka a wannan gari har lokacin da shi Malam Liman Yati ya sha'awar da ya gurgusa ya je nan gaban gabas da bici din na akoni gari da ake cewa Yola nan kwayan su yana nan sai ya tashi ya koma nan da ƴaƴansa akwai malam Jibir da malam Goshi to su waɗannan malam Jibir da malam Goshi su ne waɗanda suka gaji shi Liman Yati a rasuwarsa to lokacin da al'amarin jihadi ya bayyana ana kira ga zuwa Sokoto jihadi lokacin da aka zo akwai malam ɗan zabuwa wanda da shi ne babban malaminsu shi kuma Allah ya masa rasuwa gabanin kiran jihadin to nan dai aka zo aka haɗu a nan Yaulan nan akan za a tafi wajen jihadi zuwa ga Shehu Usmanu daga nan sai suka zo tattara wajen Ardo Adamu Jara dan cewa sun san girma ya kama shi ba zai iya zuwa ba sai ba su ɗansa wanda daga bashi ya zama sarkin Fulani lokacin Fulani wato Isiyaku sarkin Fulani Isiyaku da shi aka yi wannan tafiya ta jihadi. Saboda tarihin Fulani ba zai cika ba ba kasa garin Tattarawa a ciki ba a Kano haka ma kuma tarihin Haɗa.
Sarkin Fulani ka yi batun Yola ka ce kamar wajen ƙasar Bici ina kuma Yola ta cikin birnin Kano?
Yawa Yola ta cikin birnin Kano da shi Malam Jibir da Malam Goshi su ne waɗanda suka kafa Yola ta cikin birnin Kano bayan tabbatar jihadi. Amma kamar yadda ka sani mu Yola na Kano Yola ta cikin birni kamar alaminmu ce amma Yola suna nan sun bazu cikin ƙasar Kano gaba ɗaya.
To bari mu kalli wannan gari na Tattarawa wannan masarauta ta ka shi wannan suna Tattarawa daga ina aka same shi ne?
To mu abinda kakanninmu suke gaya mana dama ana ce mata tattara dangi wato kamar wasu cikin kabila ne na Hausawa dangin su suka taru a wurin suka haɗa gari Fimfil Azam to daga baya sai aka zo ana mata lakabi da tattara dangi garin Ba'awa.
Na to yanzu musamman garin Tattarawa kamar waɗannan kabilu da waɗannan kabilu ne za a iya cewa suka haɗu suka tattara yanzu haka a garin?
In banda mu Fulani sai bare-bare korar rabe da suka shigo mana sai kuma waɗanda za a iya cewa lokacin da aka yi ta yaƙe-yaƙe tsakaninmu da Magarawa waɗanda kakanninmu suka samu a ribatar yaƙi to su ne za a iya cewa domin su waɗannan Hausawa na asaliyan da suka kafa garin Tattarawa. Bayan tabbatar jihadi da kafo jihadi kasan da yawa sun ta yin hijira suna barin garuruwansu to mu ma namu sun bar garin Tattarawa suka je suka kafa wani gari a can kasar Garko yanzu a ce Dal wanda da ana ce mata Tattarawa Dal wato ko sabuwar Tattarawa sabuwa Dal shine asalin amma yanzu Dal kawai ake cewa ko yanzu garin Tattarawa zan nuna maka irin su wurin jima dinsu ba dinsu kufayensu.
Na'am. To kamar wacce sana'a ko wani abu garin Tattarawa ya fice ya dar masa'a da za a iya bayyana a duniya?
Eh to sana'o'in da suka fice a Tattarawa a kusanta ce ta wajen Huji na Fulani saboda Fulani daga ko'ina suna zuwa suna ɗauka a Tattarawa yanzu kuma abinda aka ban mana shine dai kiwon da noma.
To madan kuma baya kaɗan maganar sarautar nan ta Tattarawa ta sarkin Fulani za a iya kiyasta kamar sarkin Fulani nawa ne suka mulki Tattarawa ya zuwa kanka?
Kaga Ardo Abu Abi, Ardo Adamu Jara, sarkin Fulani Isiyaku, sarkin Fulani Umaru, sarkin Fulani Ibrahim, sarkin Fulani Abubakar, sarkin Fulani Muhammadu Babba, sarkin Fulani Adamu, sarkin Fulani Abdullahi mai Kano sai ni kaina. To ina ga goma ne ko sha ɗaya.
Sarkin Fulani kowane gari yana alfahari da irin mashahuran mutanensa kamar me za ku iya bugar kirji ku faɗi irin shahararrun mutanenku?
To na farko ka ga kakanmu sarkin Fulani Adamu kusan dai a nan ƙasar Dakin Tawa su ne na farko da suka fara ilimin boko shi da su Allah ya ji kansu duka madakin Kano Bello da ajinsu ɗaya. Sannan ya yi headmaster shi ya buɗe primary ta ringin ya koyar a Shahuci su Malamin Kano duk ɗalibansa ne a Shahuci. Sa'annan kuma muka zo muka sake samun mashahurin tsohon marigayi mataimakin gwamna injiniya Magaji Abdullahi wanda yake dan uwa ne gare ni yana ne. To waɗannan muna da su mashahurai sannan kuma a da can kafin zuwan bokon da Baturen muna da attajirai ko garbin miji da kake ji din nan ku bayan su nan a cikin tattarawa daga tattarawa suka tashi suka tubuci
to bari mu kalli abin da ya shafi ci gaba na zamani me za a iya dorawa dangane ci gaban zamani na tattarawa a halin yanzu
da ci gaba dai za mu ce mun gode Allah da asaliyan tattarawa zango ne na matafiya wanda ya shiga kasar da magaran da wanda su tafi katsuna sakkwato duka da aka zo zuwan bature aka yi titin mota sai aka bi ta kwa to wannan shi mai da mulungu baya amma ci ga wanda muka samu alhamdulillahi muna daga cikin garuruwa na farko yanzu aka irga guda uku a kasar dagin tufa da muka fara samun ainihin hanya da ruwan sha sannan kuma muka samu wutar lantarki daga baya to sai kuma asibitin kwana da muke da shi sai makaranta da mun karantu na firamare da sakandare to wannan zamu iya cewa shine abin da aka kawo mana ci ga wani zamani a gwamnatance kenan
haka tarihin kafuwar garin Tattarawa kenan dake yankin karamar hukumar dawakin tofa a jihar Kano wanda sarkin Fulani kuma dagacin garin injiniya Ali Abdullahi Mai Kano ya shaida min Kuma sauraron mu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC da suka hada gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na dadan gari ni Adamu Ibrahim Dabo da wakin tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya
to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu.
Da zambanci a junanmu mu hada kai mu daina fada na addini ko na siyasa Najeriya kasa daya uwa daya uba daya da Hausa da Yarbawa da Ibo a Najeriya Najeriya kasa daya uwa daya uba daya Nigeria kasa daya uwa daya uba daya mu kada kai mu bar gaminanci da zambanci Nigeria kasa daya uwa daya uba daya ya Hausa da Yarbawa da Ibo a Nigeria Nigeria kasa daya uwa daya uba daya
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri